بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daren juma'a daren 20 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 5 ga watan November shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 54 cikin jarangiyar kasusuwan karatu lissafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiyyah ya rasu ne shekara ta 728 bayan hijira da Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Wannan littafi nashi na as-siyasa shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da shugabanci da abin da yake wajibi akan shugabanni. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi. Zamu tashi kai tsaye inda malai yake cewa wa man azalla nafsuhu lillahi ta'ala فقد أعزها ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن اعتز بالظلم ممن الحق وفئل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال إن تجبد الشيوى ينا بياني هر يندو أكن وكنتو كنتو المحاربين فاتو ينفشي دا ين ما سترهنيا دا ما سنزوا دا مكامي da makamantansu, a inda yake bayani akan hukunce-hukuncen da suka shafi wani wanda ya ba su kariya ko ya ɓoye su ko ya hana hukuma ta kai gare su. Shi ne yake ci gaba da magana yana cewa wa man azalla nafsahu, wanda duk ya kankantar da kanshi lillahi ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala, faqad a'azzaha, to wannan shi ne ya girmama kanshi, wanda ya maida kanshi ba bakin komai ba, ya bi dokar Allah, ya aikata abinda Allah yake so, ya hakura da san ran shi, ya bi na Allah, ya bi abinda Allah yake so, babu shakka wannan shine ya girmama kanshi. Wa man bazzala al-haqqa lin nafsi, wanda kuma ya bayar da haƙin da ake nema daga wajensa, faqad akrama nafsa, to wannan shine ya mutunta kanshi. Fa inna akrama al-khalqi inda Allahi atqahum, domin mafi daraja halittu a wurin Allah shine atqahum, wanda ya fi jin tsoron Allah. Kuma na ittazza bil zulmi, wanda ko yake ganin yana kafafa yana jin karfi saboda zalunci da yake, yana daukan zalunci a matsayin wani abin alfahari, wani abin izza. Mimman il haqqi, zaluncin nan sawa'un, ya hana wani haƙƙi ne da ke kanshi. Wa fi'lil ismi, ko kuma ya aikata wani zunubi ne. Faqad azalla nafsahu wa ahanaha, to wannan shine wanda ya wulakanta kanshi, ya maida kanshi ba bakin komai ba. Qala Allah ta'ala, saboda Allah yana cewa man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu, kuma man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a, wanda da yake son ya samu girma ya samu daukaka to ya sani falillahi al-izzatu jami'a, daukacin girma yana ga Allah ne. Al-Farra daga cikin malaman nahwu yana cewa a nan za a kaddara ne a ce man kana yuridu ilma al-izza, duk wanda yake son ya samu ilimi da zai samu daukaka to ya sani ilimin daukaka yana ga Allah ne. Allah ne yake daukaka mutane ta hanyar iliminsu. Wasu kuma suka ce man kana yuridu izzatan fil ma'ad, wanda yake son ya samu daukaka a lahira to falyas'ad bi'tizaziddin, to ya nemi daukaka ta hanyar girmama addinin Allah. In ka lura da kyau wannan ayar, mutane suna fassara ta ba haka ba, mutane sun dauka kafafa da alfahari to wannan shine izza, ba haka ai take ne. Tana nufin aikata abin da Allah yake so ayi, biyayyar Allah, ba wai yin dagawa ga mutane da tunanin kai mai addini bane ba, shine izza da Allah yake nufi. Ina fata mun gane wannan. Ka nemi izza a wurin Allah, to shi yasa zaka ji karshen aya yake cewa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu والذين يمكرون السيئات ما لهم عذاب شديد بما نسوا ومكر اولئك هو يبور لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور ga kalli karshen ayar yana fassara me yake nufi da izza ya zai ka samu izza shine ta hanyar al'amal salih al'amal salih zaka yi kai zaka samu izza sannan waɗanda kuma za su zama cikin matsala su ne waɗanda suke aikata munanan aiki za su rasa izzar su su shiga cikin bala'i da azaba mai tsanani wa makru ulaika huwa yabur kuma duk makircin da suke yi zai tarwatse babu inda zai ci daga karshen ayar yana fassara mai aiki nufi da al'izza shine bin Allah da kuma neman samun yarda Allah ina fata mun gane daga malamai suke cewa kamar yadda as-sa'idi yake cewa wannan aya tana nuni zuwa ga cewa ba a samun daukaka sai da bin Allah daukaka ta gaskiya ana samun ta ne kawai da bin Allah da dalilin fadan Allah ilayhi yas'alul kalimut tayyib والعمل الصالح يرفعه العمل الصالح shi kade yake iya samawa da mutum daukakar da za ta amfane shi duniya da lahira duk wanda ba wannan ba mutane na iya ganin ta matsayin daukaka a zahiri amma a hakikanin ta ba daukaka bace shi ne irin kamar abin da ya faru da Karuna mutane suka kamar ya samu daukaka suna fatan idan su samu irin nashi ashe ba wani abin azu a gani bane ba abin arziki bane yake a ciki haka wannan aya tana nuni zuwa ga kwadaitarwa a wajen neman ɗaukaka a wurin Allah ta hanyar aikin nagari da kuma nuni zuwa ga cewa ka shiga cikin muminai ka zama ɗaya da su wajen bauta saboda ayat ta zo don nuni zuwa ga jama'ar musulmai su haɗu su yi aiki nagari su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a wajen ubudiyya kamar yadda ibadojin da aka wajabta musu suke nuna yin abin a hade yin sallah a jam'i yin azumi tare lokaci guda yin aikin haji tare lokaci guda da makamantansu sannan yace kuma wa qala Allahu ta'ala kuma Allah yace anil munafiqina game da munafikai da Allah yake cewa Allah yace game da su yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'az minha al'azl ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون منافقين suke cewa in dai muka koma Madina to wallahi masu izza a cikin mu sai sun fitar da mawulakantan cikin mu a gurin a ganin su al'izza anan wato wanda suke da galaba al-galaba wanda suka fi yawa sun manta cewa wallahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minin sun manta da wannan sai suke wannan kafafa suke cewa wallahi sai sun fitar da waɗanda suke da izza za su fitar da wulakantattu walillahi izzatu wa lirasulihi wal mu'minin Allah yace izza ga Allah take da manzansa da mu'minai walakin al munafiqina la ya'lamun amma munafikai ba su san haka ba wannan aya malamai sun ambaci dalilin saukanta ɗayan abu biyu ko dai abin da ya faru a ghazwatul banil mustaliq kamar yadda yake cikin bukhari da wasu littattafai cewa wani mutumin makka suka yi jayayya da wani mutumin Madina mutumin Makkah wanda aka yi jayayyar da shi ya kasance aka ce dama wa kana la'uban mutum ne mai yawan wasa da dariya su sai ma wancan mutumin wasa da dariya sai shi ko bai daɗin wasa da dariyan ba suka kai ma fitina tsakankanin su to har kowa ya ja daga to sai aka je wasu daga cikin munafikai suka yi wani suka yi suka samu uba dan salun suka ce mishi kaga abin da muke ji ko yanzu ga shi sun kwace mana gari har suna ja da mu har ma dan cikin suna dokana dan cikin mu shine yake cewa sun ya kai to wallahi sai yayi wannan abu shine fa wannan magana la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azmu min halabah wallahi da suwa sanan Allah ya bashi amsa wallahi da suwa da rasuli wal mu'min to wannan ya daga cikin abin da aka ambata game da dalilin saukata ko kuma wani dalili wanda zamu ji shi a nan gaba shine wata mata wacce take ta yi aure a wani gida aka samu wani rikici yan wanda suka je suka shiga rikicin zamu ji duk karin bayani akan haka insha Allah abinda aya take faɗi a tagaici shine idan suka tashi suka yi irin wannan magana cewa la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'az minha al'azab to wannan magana ce irin ta munafikai wanda za su yi tunanin cewa za su yi amfani da wani ƙarfi don su hana yin wani aiki na addini ko don su kawo wani aiki na addini cikas wannan alama ce ta munafunci jama'a mutumin da ɗayan sababin nuzul din shine bari mu kanta sai ayat sai mu ji abin da take cewa kafin mu ƙara bayani akai da yace wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisami wa idha tawalla sa'atil ardi liyufsida fiha wa yudikal harfa wan nasra wallahu la yuhibbul fasad wa idha qila lahu taqillaha akhadhatul izzatu bil ismi فحسبه جهنم ولا بئس المهاد الله يسالك فدي اчкин بقره cewa ومن الناس من يجيبك قول في الحياه الدنيا اчкин mutane akwai wanda yana magana akan duniya zai burke ka saboda ya san sirrin duniya ya san abin da yake fada yana da skill yana da expertise akan abin da yake magana akai wannan ta sauka ne akan wani mutum mai suna al-ahnas al-ahnas da kha ibn shariq الاخنس ابن شريك wanda yazo ya kariya cewa ya musulunta wani mutum ne mai dadin baki sai ya ce ya musulunta daga baya ya rida ya gudu ya je ya tabarna ya kakkashe mutane suna noma a gonakin su ya tuttuge musu shukan gonan su ya gudu daga baya wasu malamai tarihi suna cewa ya dawo ya sake musulunta yana cikin almuallafatu qulubu wallahu a'lam haka aka ce dai a cikin tarihi kuma shine aka saukar da aya akan shi wala tudai kulla hallafin mahid karka biye ma karka ji magana duk wanda yake da yawan rantsuwa wanda yake wulakantacce shine Allah yake cewa wa minan nasi a cikin mutane akwai wanda bi ujibuka qawlu zancen shi zai dinga burge ka fil hayatid dunya game da duniya bai san kuma game da lahira ba amma ya iya jawabin da ya shafi duniya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi yana kuma kafa Allah shaida akan abin da ke zuciyarsa yace in Allah yana shaida akan gaskiya yake wata riwaya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi Allah yana shaida akan cewa abin da ke zuciyarsa daban ne da abin da yake fadi wa huwa aladul hisab shine musule ya iya musu ya iya jayayya wa idha tawalla zaran ya juya baya kuma sa'atil ardi liyusila fiha zai barna a cikin ƙasa wayulikal harsa wan nasala ya halakar da shuka da dangantaka da zuriya wa huwa wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna zai san barna dukiya da rayuka wa idza qila lahu ittaqillaha irin wannan mutum in kace mishi ya ji tsoron Allah akhadathu al izzatu bil ism sai kaga wato ya fara jin ƙarfin aikata zunubi yana jin girman kai na aikata zunubi fasbuhu jahannama wannan iya karraba shi shine jahannama wala bi'sal mihad Allah wadare da a ce jahannama ita ce makwancinka al-mihad shine al-makanul mu'addu lil mabi lil naw makwanci shimfidi wannan ayar kuma kalla kamar da muka ambata ta so kane akan wancan mutumi kuma dalili ce akan malamai sun ce kamar da Usaimi yake ambata cewa wannan aya dalili ce akan al-ihtiyar taka tsantsan wa adabu qubuli qawli man yaqulu duna ta'annin ka dina an san magana duk wanda zai fada maka magana ba tare da kai bincike ba mutum ya zo da dadin baki ko irin yadda mutane suke yin bara din nan wani ya ta bara cewa bayi da kaza bayi da kaza sai kun gama hada mai sai a tare a shidiya duk kuri sai kaga yana bada canji kuma ashe kuri ne ma kara a mara shi wani sai ya mutu wani ko ya shiga gidan wanka ya manta da kai shi wani ko a kama shi a kasuwa yana cefa ne bayan kuma nan ya zo ya ce muku ku taimaka mai kaga zahirin maganar shi yujibu qawlu maganar shi ne ta burge ka ka taimaka mishi to haka a wajen mukhasama a gaban alkali ko gaban headmaster ko gaban miji ko uba ba wai duk wanda ya fara kawo ƙara to shike da gaskiya ba ina zai yansa nan ne ko suke yi wannan hukuncin ko wanda ya fara kawo ƙara shike da kyan da wuya ka ga ya burkike a kai shi kalli yan uwa annabi yusuf waja'u abahum isha'an yabku suka zo suna kuka kuma suka ce akalahu dhi'b ai karkeci ya tunye shi amma kuma duk ƙarya suke kaga inda an kalli zahirin kukan su da zuwa da riga evidence da suka kawo da sauran su kawai sai aidadu su to wannan aya hujja ce akan dalili ne akan cewa ba a karban maganar mutum da zahirinta sai an bincika duk da yake al-aslu shine amfani da zahirin kamar da ke cikin hadisin Umar dan Khattab wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito cewa Umar yake cewa zami ma kowa aiki da zahirinsa da Qur'ani yana sauka ya bayyana mana asirin kowa, yanzu zamu aiki wa kowa da zahirin sa. In mutum ya bayyana mana alkhairi zananna bihi khaira, kuma da hana da aksa zalika zananna bihi sharra, to wannan yana magana ne akan hukunci ga magari da za a yi wa mutane. Amma hukunci wajen husuma ko wajen yanke hukunci akan nagarta ko rashin nagarta mutum ba a aiki da tsantsan zahirin shi, sai an bincika menene sarirar sa, sai an bincika abin da ya kamata a bincika. To haka nan da yace akhadhatul izzatu bil ithmi, irin dabi'ar kafirin kenan. Idan aka ce musu ittaqillah, duk mutum za ci mishi tsoron Allah ya ga cewa an mishi wulakanci, to ya kiyaye imaninsa. Kuma hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ci mishi ayyuhan nabiyyu ittaqillah, Allah ya ci mishi haka, to allazina amaru taqullaha. To dan me kai da wani ce maka wani ka tsoron Allah, sai kaga ya wulakanta ka, to zaka yi shiga cikin hukuncin masu akhadhatuhu al-izzatu bil ithmi. Ina fata mu fahimci wannan ma'ana. Wata hamiya ko wani girman kai ya saka ce ni za a ce mani tsoron Allah, sai ni zaki ce mani tsoron da ba na tsoron shi kenan. Misali, ba haka mutane suke sauri su wannan juyar zancen ba, ba daidai bane dan kafirai ne suke irin wannan. Bal ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq, kafirai suke cikin irin wannan dagawar da kuma shikaki da bambanci tsakankanin su. Karka bari wannan haliyar ta jaka. Al-ba'u anan bil ithmi, malamai suka ce bi ma'anan lamin akhadhatu al-izzatu lil ithmi, ko kuma akhadhatu al-izzatu ma'al ithmi, ne ji girman kai kuma ya sabawa Allah. Har ila yau musu al-khusuma, yawan husuma ko da akan gaskiyar ka ne babu kyau haka. A cikin hadisin Aisha ila yau daga cikin sahih Muslim, manzo Allah sai sun yake cewa inna abghada al-khalqi ila Allah ala al-khisam, daga cikin waɗanda Allah yake kyama baya son su akwai al-aladul khasib, mutumin da yake jayayya akan gaskiya da ba kan gaskiya ba, komai sai ya ja. Hatta akan gaskiyar ka ba daidai bane ka zama ka sifanta da sifan jayayya, sawa akan addini ne, akan zamantakewa ne, ballantana kuma akan wani abu na banza, musun siyasa, musun jam'iyya, musun kwallo, musun wane ya fi wane kuɗi, dangote da buwawa ya fi kuɗi, na ruwanka kowa ya fi kuɗi a cikinsu. Musu akan kasashen duniya, ai America tana rikici da China, wani ya goyi bayan China, wani ruwa America ku ta rikici, ba kuma san amfanin rikicin da kuke ba. Wannan kawai ɓata lokaci ne, ba shi da wani maslaha. Yana da daga cikin alamar mutum mai hankali, kuma yana da ƙarancin musu, yana da ƙarancin tattaunawa ta hanyar musu. Wannan kenan. Kuma da ya kawo mana wannan aya ne don ya nuni zuwa ga wato abinda ke cikin tana bagana akan cewa izza ta banza ta rashin gaskiya ba halin mutumin kirki bane. Al-Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ya kawo wani labari da ya shafi sarkin musulmi Harun ar-Rashid. Harun ar-Rashid ya fito zai yana kan dokin sa, sai wani bayahude kafiri sai tsare shi ya ce mishi ka ji tsoron Allah halifa, na fi shekara guda ina zuwa kofar gidanka dan nan na so ganka, ban samu halin ganinka ba, kuma ina da haƙƙi, ni ina cikin al'ummar ka ne. Sai sauko daga kan dokin shi ya ce samu ri ka zauna. Suka zauna ya ce menene bukatar ka, ya gaya mishi bukatar shi, ce a je a biya. Sai fadawa suka ce dan kai dade mun yi mamaki yadda za a ce kafiri kamar wannan ya sa ka sauka daga kan doki ka zo ka zauna a ƙasa kai da shi kana magana. Ya ce da ya ce mun in ji tsoron Allah din nan, sai na tuna faɗin Allah wa idza qila lahu taqillaha akhadhahu al-izzatu, shine na kibari mai girman kai. Sai na sauko na zo madayin shi muka tattauna. Wannan ba fa sabi bane, ba tabi bane, sarki ne kawai. Ina fata mun gano wannan, amma yana da ilimi da haka yake tunanin karya zama mai dagawa. Sai na kuma ga mu yanzu wani ma malami ne, ma wani ma ustazi ne, kace mai tsoron Allah to ka mai laifi, dan me zaka ce mai tsoron Allah? Sai ga wai shi wannan insult ne. Wanda ya ce maka tsoron Allah ya kyauta, ya kyauta maka, domin ya tuna maka abinda kadai in kai shi zaka tsira. Tsoron Allah din nan shine abinda Allah ya ce walaqad wasana allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum alittaqullah. Allah ka samu dashi. Malam ya ci gaba da cewa wa innamal wajibu ala man istajara bihi mustajirun, abinda yake wajibi akan duk wani wanda wani yazo neman mafaka a wurin shi, in kana mazluman yansurhu, idan ya zama wanda yazo neman mafaka a gunka dan an tuje shi ne to ka taimake shi. Wala yathbutu annahu mazlumun bi mujarrad da'awahu, ba kuma zai tabbata cewa an cuce shi ba dan kawai ya faɗa. dan kawai wata mace ta kawo karan mijinta ko wani daya kawo karan uban shi ko wani ya kawo karan abokin sa ko abokin kasuwancin sa ko abokin musumar sa ba wai kawai da zaran ya kawo kara shikenan dalili akan shike da gaskiya ba kamar da muka ambata ta kasu yace fa in kana zaliman okay fa tala mashtakar rajul wa huwa zalimun an dade ana samun mutum ya kai kuka ya kai complain ya kai kara kuma shi ne ya cuta bal yakshifu khabara min khasmihi wa ghayri abinda zaka yi an kawo maka kara kai kokarin ka binciki labarin agun abokin hamayyar da kuma wanin sa da shedu kenan fa in kana zaliman raddahu an adh-dhulmi birrizqi in amkara idan zalimi ne sai ka dawo da shi daga barin zalunci a cikin tausasawa in yayi kallikisa annabi annabi Sulaiman ne ko kuwa annabi Dawuda wannan Dawudu annama fatanna irin wannan ne aka kawo mishi kara da ya ji bakin daya bai ji bakin dayan ba sai wanda mai bada labarin yayi yanzu da siffar cewa an tace shi inna akhilahu inna akhilahu tis'atun na'atun waliya na'atun wahiyatun fa qala akhilniya wa azni fil khidab dan uwana na da awaki guda 99 ni na da daya amma yake sai na bashi ya tuka sun zama da shi ba yana jin haka sai ce la qad zalamaka bi su'alin da take gaskiya wannan mugu ne ya fice ka wallahi ba tare da an taba ki wannan ba shine Allah ya ce mishi ha ba haka yake zaka duk wanda ya kawo kara ka sa shi tukunna a tsakiya 50-50 ta yi yana da gaskiya ta yi bai da ita kai ne hidimarsa kai ne uba kai ne miji kai ne alkali kai ne DPO kowa ya kawo maka kara ko ya kawo maka labari akan wane ya fitar da shi to ka sa shi a tsakankani tukunna sai ka ji ta bakin ɗayan da ta bakin shedu da kuma kara inda za a hada a yi amfani da su kallo wata ita ma ta kawo kara cewa an sace mata da ita ma zamanin Annabi Sulaiman ko kuma ashe ba ita ce ke da gaskiya ba to haka nan ma yace su da dama mutane suna kawo kara ya zama su ne ba su da gaskiya in ka bincika an ka tarar cewa azzalimi ne to ka mishi ka mai da shi daga zalincin nan amma cikin natsuwa imma min sulhin aw hukmin bil qist wa illa fa bil quwwa ko dai ka mishi hukunci ta hanyar sulhu ko hukunci da adalci ko kuma da karfi a kwace haƙƙin mai haƙƙi a hannun wanda ya ci masa duk wanda suka kawo husuma ana iya samun irin haka gaba da su kuma akwai adalci akwai yadda za a yi sulhu shine mataki na farko sulhu ba zai yi ba a fitar mai da haƙƙi haƙƙinsa idan ya ƙi dawo mai da haƙƙinsa ya amfani da ƙarfin doka a fitar mai da haƙƙinsa a nan ne Usaimin yake cewa a cikin sharhinsa yake cewa amma fa ba daidai ba ne alkali ya tirsa samu wanda ba sa son sulhu idan suka ce sai a fitar musu da haƙƙinsu idan wannan da haƙƙi wanda yake ganin wajibi ne a fitar masa to kai alkali ba ka da ƴancin ka ce dole ka hana shi haƙƙinsa sai dai a yi sulhu sai dai ka ba su shawara cewa domin shi sulhu zaɓi ne yin sulhu ba dole ba ne abinda yake dole shi ne fitar da haƙƙi to idan wani wanda yake da haƙƙi ya ƙi yarda a yi sulhu to kai alkali ba ka da ƴancin ka tirsasa mishi akan sulhu idan ka tirsasa mishi akan sulhu ka yi hukunci da zalunci kuma haƙƙin nan da bai sarye da shi ba yana nan akan wanda ake bi kai kuma haƙƙi na nan akan ka ne hukunci da zalunci za ka alkali fi kiyaye wannan da sauran masu hukunce-hukunce malam ya ci gaba da cewa in kana kullum minhuma zaliman wa mazluman in ko ya zama kowa daga cikinsu azzalimi ne ta wata fuska kuma an cuce shi wata fuska kowa ya cuci kowa ka ahlin ahwa min qaisin wa yaman kamar masoya zuciya cikin kabilun nan na qaisawa da yamanawa wanda muka ji a baya cewa a wannan kasa ta dimashku lokacin suna ta rigima ta kabilanci da gaganunsu wa nahuhin da ire-irensu wa aktharul mutada'ina min ahlil amsari wal bawadi da mafi yawan mutane masu yin claiming na cewa an cutar da su suna da rigima da abokansu ko abokan zamansu a garuruwa da ƙauyuka mafi yawansu za ga ba wanda yake da mutlaqul haƙiƙa ko mutlaqul adl ba yi da cikakkiyar gaskiya yana da wani percentage na gaskiya da wani percentage na rashin gaskiya to kaga kowa sunan mai gaskiya da sunan wanda ya zalunci ya hau kansa a lokaci guda da haka kowa bai da mutlaqul haq akan abu yace au kana jami'an ghayra zalimaini ko kuma dukan su zama ba su zalunci ba gaba daya da shubahatin saboda wata shubaha ta shiga da kankani au ta'wilin au ghalatin ko wata fassara ko wani kuskure wa ka'afi ma bayyana kuma wanda ya auku tsakankanin su to a irin nan sa'abaina huma bil islahi aw al hukm sai kokarin ya gyara takankanun su ta hanyar sulhu ko kuma hukunci wato mutane suka kawo kara za a iya samu ko dai zama dayan su akwai waɗanda suke sun yi ma juna laifi to anan sulhu shi fi kamata takankanun su akwai kuma wanda zai zama ɗaya ne ya ma ɗaya laifi to wanda yayi laifi sai a kashi haƙƙin wanda aka wa laifi a mayan mushi ko kuma dukkanin su zama asali ba su da laifi amma suna kan shubha ne ko suna kan wani rashin fahimta ne kamar galibin rikima da ke shiga tsakanin mata da miji ko makwabci da makwabci akan iyaka za ka ga kowa bai wa ɗayan laifi ba amma rashin fahimta ne da kuma rashin yadda da zaran an tsaye an fito da magana fili sai kowa ya gane cewa to ai ni ban san haka abu yake ba kaga ba wanda yake da haƙƙi akan wani kenan to wannan bayani kada yake warware abin da yake ci anan sai ai kokari a fito da bayani karara wanda za a gane kowa ga matsayin shiga abin da yake wannan shine abin da malamai suka faɗa game da wannan matsala gashi dai kawo mana hujja yake cewa saboda fadin Allah kama kala ta'ala wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله يتي وإن طائفتان هناك سموس تار الجماعة الطائفة شنو جماعة من الناس بدك أنا يتي ومتن ديما طائفة kamar saboda zamu ji a cikin ayan nan akwai inda aka yi amfani da haka can gaba da yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa asluhu baina akhawaykum kaga fa'ifa da fa'ifa da ke rikici sai a kira su da suna akhawai akhun guda daya fa'ifa daya akhun din ma fa'ifa malamai suka ce da wannan yana dalili za a ce mutum daya fa'ifa kamar da Allah yake falala nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa sai daukan mutum daya sai ta faka wufi ina fata mun gane wannan to at-ta'ifa dai a takeice jama'atun minan nasi wanda suke rigima ga jama'a A ga jama'a B suke rigima Allah yace ya ka tattaru suke rigima asalin abin da ya kamata a faɗa nan da sa concord na agreement na wurin a ce ikitatalata fa'ifatani ya zama ikita talata su biyu ba ikita talu ba ko mun gane kamar yadda za a ce azzaidani jalasa kamar a ce ne azzaidani jalasu to sai zama ikita talu a nan itibarul ma'ana ne ba itibarul lafzi ba saboda lafazin fa'ifa sunan jam'i ne sunan jam'i da an ambace shi ana tunanin abu da yawa kamar idan ka ce furniture a English furniture ba abu ɗaya bane sunan jam'i ne akwai shi da yawa a larabci ana ce musu asma'ul jam'i kamar idan ka ce al-ibulu idan ka ce al-ghanamu idan ka ce an-nasu idan ka ce an-nisa'u duka wannan ana ce mishi ismul jam' in ji malaman nahwu shine ma laysa lahu mufradun min lafzi al-qawmu an-nasu ulu 20 duka wannan asma'ul jumu'i ina fata muna gane wannan to da aka yi sa aka ce ikatatal ba a ce ikatatalata ba fa aslihu bainahuma ku sauran wanda ba ku a cikin rigima to ku yi sulhu tsakankanin su shine mataki na farko kaga sai aka sake kuma komawa zuwa ga itibarul lafz ba a ce fa aslihu bainahum ba aka ce fa aslihu bainahuma yanzu wannan lafazin damirin shi yayi mutabaka da ta'ifatani itibarul lafz shi kuma wata ikatar in itibarul ma'ana da ke cikin kwakwalwar mutum cewa fa'ifa da yawa ne fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in ku aka samu wata ta yi ta'addanci ta wuce makaɗi da rawa akan ƴan uwarta cikin ƙungiyoyin guda biyu fa qatilu allati tabghi hatta tafi ila amrillah to a taru gaba ɗaya a yaƙi wannan ɓangare da yake da ta'addanci har sai an dawo da shi kan hanyar Allah a wurin yakin nan za a yi ne kawai gwargwadon abin da maslaha take ta sa yi don haka ba za a kama bayi ba ba za a bi wanda ya gudu a je a kamo shi a karasa shi ba za a yi musu sallah da sauransu malamai amma suka ce abu ɗaya shi ne hukuncin da yake tabbas cewa idan ana yaki irin wannan na abba'i fatanil baghiya wal baghiya kuma kamantansu idan aka samu an raba jiha tsakanin wasu magada idan ɗayan su ya kashe ɗaya babu gado sai kado su sannan kuma idan aka samu wata fa'ifa baghiya sai ƙarfi ta zartar da wasu hukunce hukunce a lokacin take da ƙarfi ayin take da ƙarfi to wannan hukunce hukunce ko da an kwace ƙarfin su hukunce hukunce za su ci gaba da zartuwa al misali a ce ga wata fa'ifa baghiya kamar boko haram ɗan nan su inda suka kwace sun daura aure sun yi wani kisasi sun sa wani a gidan yari sun yi shaida wani sulhu da sauransu ko to in aka dawo aka kwato wannan wuri aka dawo shi cikin asalin kasar musulmai shin za a ce duk wannan hukunce hukuncen sai an sake su they are null and void malamai suna ganin ba za a sake su ba ma ta kafirai idan aka ci su da yaki aka shigo da su musulunci duka abubuwan da suka zartar da shi na uqud na contract sun ke tsakankanin su ana zartar da su daurin aure ciniki kasuwanci yarjejeniya ta bashi ko makwabtaka ko wani alkawari da ana zartar da shi ma'ana idan wasu kafirai ne suka su musulunta miji da mata to auren da suka yi a cikin kafircin su ko da ya suka yi shi in dai al'umma sun yi da suna wannan abin aure za su ci gaba da yin shi a musulunci ba za su ci an sake daura aure ba haka idan suna bin juna wani bashi ko suna da wani alkawari ko wata zumunta ko wani abu da suka yadda sun yi yarjejeniya akan shi za su ci gaba da shi matuƙar bai saba wata ka'ida sananniya a musulunci ba to shi ma haka anan wa aqsidu kuma ku yi musu fa aslihu bainahuma bil adli ko haka ne fa in fa'at in ta dawo kan hanyar Allah fa aslihu bainahuma wato ta ki yadda farko sai a yake ta adalci ta kan hanya sannan sai a yi sulhu bil adli da adalci kuma ka lura anan a wancan fa aslihu bainahuma an fada shi mutlaqan nan kuma aka ce fa aslihu bainahuma bil adli ku yi sulhu akan a tsakanin su da adalci to akwai wata nakta balagiya anan a can fa'ifatani suna rigima ko wace a cikin sa da shaukata da karfi to a shirka kankanin su nan kuma da'ifa da ta yi baghyu an riga an raunata ta ba ta da ƙarfi ko mun gane da haka dole a ambaci adalci cewa kada dan an ga sun yi rauni yanzu kuma a yi musu abin da bai dace ba shine dalilin ambatan adalci anan can ba wai ana nufin babu adalci ba can da ba lazimi ne dole a yi adalci tunda kowa na ji da ƙarfinsa amma anan yanzu akwai mai rauni guda ɗaya shine wanda aka dawo da shi kan hanya garin dawo da shi kan hanya yanzu an kwace ƙarfin shi an yi demoralizing din su an yi an mai da su kasa ko sai aka faɗi kadar na cewa bil adli za a dawo da su da adalci to anan daga cikin abin da malamai suka tattauna shine shin za a ce su biya baman na abubuwan da suka lalata wa mutane dukiyoyi da rayuka da mutunci da sauransu duk malamai fikir suka ce ba za a ce su dawo da shi ba banda Abu Hanifa malamai fikir suka ce sauran suka ce saboda sun yi talaf din ne bisa ta'awi amma Abu Hanifa ya ce a ganganci dole za su ramu za su biya duk abin da sun kashe rai za su biya diyar shi idan sun kwace ta dukiya tana nan akan zimmar su sai sun biya da sauran dai maganganu a ƙarshe Ibn Taymiyyah yake cewa to abin yana komawa ne ga shugaban musulmai zai lura da ya fi maslaha duk abin da dai aka tarar da shi bai aini wanda suka kwace to za a dawo da bai shi shi amma abin da suka riga suka yi istihlakin sa ko ran da suka kashe to za a duba meye maslaha meye ya fi dacewa to al'amru ila hukumar wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa fa aslihu bainahuma Allah ya ce fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsidu ku adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son al muqsituna masu adalci kamar da yake hadisin Muslim manzo Allah sai sai yake cewa al muqsituna yawmal qiyamati ala manabira min nur masu adalci akan duk abin da zaka yi na hukunci in kana adalci ranar alkiyama kana da falala ta musamman kace za a saka akan wani wato a mumbari na haske Allah ka samu dace mene a to ai wacce magana ta gare bil adli ta gare wa aqsidu ku yi adalci akan komai da za ku yi duka yau sabon zance ne inna Allah yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun lalle su mu'mini din da ka gansu to ƴan uwan juna ne ƴan uwantaka ta addini wanda tana sama da ƴan uwantaka ta jini domin yawantaka ta jini tana iya lalacewa addini ya bambanta amma yawantaka addini ba ta lalacewa ko da jini bai hadu ba ta haka akwai addin wal hurma akwai addini da mutuntawa da ke tsakankani wannan aya tana nuni zuwa ga muhimmanci yan uwantaka dake tsakanin musulmai da kuma muhimmancin cewa yan uwantakan ba za ta yiwu ba sai in ana zaune lafiya da juna an sulhunta da gingimu amma aka bari gingimu suka faru babu sulhunta wannan yan uwantaka takan samu matsala sai a samu gaba wanda kuma haramun ci a musulunci an haramta a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fara cikin Adabul Mufrad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da isnadi tabbatacce nabi yake cewa wanda duk yayi gaba da dan uwan shi musulmi tsawon shekara guda daya to ka annama ahdara damu laifin shi kamar laifin mutumin da ya zubar da jinin dan uwan shi musulmi kakai tunanin wanda za a ce kwana uku ko an dena an san sallar su wannan ko an rataye sai sun sulhunta ko wani tunin da alhamis da sauransu wannan da sauki amma wancan cewa kai kamar ya zubar da jinin shi to kalli kuma matsalar zubar da jini a cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane zunubi Allah ya ga damai ya gafarta wannan zunubin in banda wanda ya mutu yana shirka da kuma wanda ya kashe mumini da ganga to wannan kuma an kwatanta zunubin shi da zunubin wanda ya kashe mumini da haka ba karamin bala'i bane ga ba tsakanin musulmai makwabta ko ƴan uwa ko wanda suke wata harka guda daya a kasuwa ko a ustazanci ko a menene a ce kana gaba dan uwanka musulmi babu shakka wannan ba karamin illa bace Allah ya tsare mu sannan har ila yau aya tana nuni zuwa ga dalili ce akan yakan al-bughat wanda ta bayyana cewa ta waye suke yi wa musulunci wajibi ne a yake su sannan kuma Allah ya kira su da suna al-mu'minan wa in ta'ifa tani min al-mu'minina shine malamai suka ce kamar yadda Bukhari yake fada cewa a cikin sahihin sa da yake babi ga wannan aya yace fasamma humul mu'minina ikira su mu'minai shine kurtu da yake cewa a cikin tafsirin sa wannan yana nuna igwa ga cewa la yazulu musamman iman bil baghi sunan imani baya karkata dan mutun yayi wani baghi haka Ibn Kathir ma ya tabbatar a tafsirin sa dan mutun yayi wani tawaye to sunan imani baya sauka daga kansa yana nan a matsayin mu'mini amma mai laifi bai zama kafiri Allah yace fa aslihu baina akhwaykum kusulhu ta dakankanin yan uwanku wattaqullaha ku tsoron Allah la'allakum turhamun za ku samu rahama a wurin Allah idan kun ji tsoron shi Allah ka sa mu samu rahama wa qala ta'ala la khayra fi kathirin min najwahu babu alkhairi a cikin mafi yawan ganawa da mutane suke mutun da mutane suke yi bai da alkhairi illa man amara bi sadaqatin sai wanda zai umarni a bada sadaqa aw ma'rufin ko ya umarni a aikata wani aikin alkhairi aw islahin bainan nasi ko sulhu tsakankanin mutane kuma yaf al-zalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran adima wanda duk zai aikata wannan aiki ibtigha'a mardati Allah yayi dan neman yarda Allah yayi umarni da sadaka ko umarni da kyakkyawa ko sun tsakanin mutane yayi dan Allah fa sawfa nu'tihi ajran adima za mu bashi lada mai yawa duk da yake cewa wannan yana nuna zuwa ga cewa wanda ma fa bai dan Allah ba zai samu lada sai iya samun lada domin wannan sharadin samun lada mai yawa ne sai yana iya samun lada amma bai yawa bane dan Allah ba wuce me yasa saboda amfanin waɗannan abubuwan guda uku a cikin zamantakewar mutane sadaka ga mabukata ma'arufi hatta ga mai wadata kyauta da sauransu da kuma sulhu tsakankanin mutane akan rigingimun su sai yake cewa kuma wannan yana zuwa ga cewa duk wanda yake gudun ayi sulhu akan wani rikici to baya nufin al'umma annabi da alheri sawa'un shi tsaraf ne a cikin rikicin ko shi mai shiga tsakankani ne yakka da mutum da suna rikici kace ba kai da ai sulhu ba to baka nufin al'umma annabi da alheri ba kungiya kaza da kungiya kaza ko anguwa kaza da anguwa kaza ko jam'iyya kaza da jam'iyya kaza ko dan takara ko malam wani kowa da kani kowa da waye suke rikima duk wanda a cikin rikima ya nuna baya son sulhu ko ya lalata sulhu to baya nufin al'umma musulmi da alkhairi shi za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma sayyidina Hassan dan Ali ya ba shi wani martaba ta musamman da ya kadi ita a cikin dukkanin mutane inna ibni hadha sayyid lalle dan nan nawa sayyidina ne jagora ne yace saboda zai hada mun kan al'umma ta a lokacin da ta rikici shi ne abin da ya faru da shi abul jama'a kawai cewa ya hakura da mukamin da aka ba shi ya ba Muawiya shikenan sai al'umma ta wanda da kuma shekara wajen shida ana ta kashe-kashe musulmi na ta kashe junansu to ka zama irin wanda za ka iya haƙura da wani abu na maslahaka a duk sanda ake rikici akan wani abu don al'umma ta zauna lafiya malam ya ci gaba da cewa yace wa qad rawa abu dauda fi sunan an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qila lahu an ce manzon Allah amin al asabiyati an yansur ar rajulu qaumahu fil hajj shin yana daga cikin kabilanci yana daga cikin kabilanci mutum ya taimaki mutanen shi akan gaskiya qala la annabi ya ce wannan ba kabilanci bane walakin al asabiyata an yansur ar rajulu qaumahu fil batil kabilanci shine ka taimaki al umma ka akan barna wannan hadisi al-imam abu dauda ya fitar da shi dai hadisi ne da'if la takun bi hujja وقال يتي خيركم المضاف عن قومه ما لم يعقل ما في الخير كو وند يي kokarin tare ma al'ummar sa fada ma lam ya'kam matakar bai shiga cikin sabo ba wannan shi ma riwaya Abu Dawud ne da tsayadi da Imam Ahmad ibn Hanbal da bayani dukan sun ruwaito wannan hadisi a da at-Tabarani a cikin al-Mujam al-Awsat a akwai a cikin isnadin sa akwai matsala wanda Abu Hatim al-Razi ma cewa yayi hadisi ne mawdu'i a Sheikh al-Albani a cikin Al-Da'ifa a lamba hadisi na 182 yake cewa hadisin nan da'ifun ne jiddan bai so ya ce mawdu'i in bacin wancan babban malami ya fada yace kuma maganar shi ba a iya ja da ita saboda cikin isnadin hadisin akwai mutum mai suna Ayyub ibn Suwaid wanda malama hadisi sun yi rubdugu a kansa al-Haythami a cikin madhhabul dawai yana cewa mutamu ne bil kadhib haka ibn adil al-tuzani ya musu tarjuma mai tsayi a cikin al-kamil fi du'a fa'ir rijal sai kawo magana si imam ahmad ibn hanbal da makamantan su wanda suka ce da'ifi ne da ya ibn ma'in haka al-imam az-zahabi a cikin littafin shi mizanu al-i'tidal fi naqd ar-rijal a inda har yake cewa abun mamaki wal ajabu min ibn hibbana zakarahu fi thiqat yace abun mamaki ga ibn hibbana shi kuma ya ambaci wannan mutumi a cikin al-thiqat littafin shi kitabu thiqat min al-muhaddith duk da yake a cikin kitabu thiqat din da ya ambace shi ya ambaci raunin da yake da shi wallahu a'lam a takeice dai ba abun karbe bane a hadisin sa ba abun karbe bane yana da wani hadisi munkari da malamai suke gwada misali da shi ya rawaita cewa wai annabi wai ya ce wai man tazawwaja qabla an yahujja faqad bada'a bil ma'siya duk wanda ya aikin haji bai aure ba amin duk wanda ya aure bai aikin haji ba to ya fara da saban Allah kaga mafi yawan samarin kasar nan a saban Allah suke kenan ko mutum da wani ma yake yin aikin haji kafin ya aure ai ba wanda yake kawo wannan ba to hadisi ne da yake munkari ba abun ai amfani da shi bane wa qala mithlu alladhina yansur qawmahu fil batili ka ba'iri ubairin taradda fi bi'rin fa huwa yajurru bi dhanbihi yajuru bi dhanbi yace misalin mutumin da yake taimakon ɗan uwansa ko al'ummar sa akan barna kamar misalin raƙumi ne wanda ya fada cikin rijiya wanda yana ta jan kanshi da bindin shi ai ya fada cikin ruwa wato ya fada cikin barna wanda zai iya guje mata kenan wannan ita ce riwayar Abu Dawuda da Tayyibi da Ahmad ta zo mawqufan da kuma marfu'an hasan ce da majmu'i at-turuq wanda mutumin da muka fara Suwaid yana da hadisi a cikin sunan ta Imam Abu Dawud yes Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah rasuwar sa shekara ta 202 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ya tabbata da majmu'i at-turuq annabi ya wannan kwatancan yana so yana mana rashin dacewar ka boye wani ne saboda dan garin ku ne ko dan uwanka ko dan kabilarka ko dan kungiyar ku ka boye shi bayan yayi laifi wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sami ikimuhu ya ta'azza bi azail jahiliya fa aidduhu bi hani abihi wa la taknau annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sami ikimuhu wanda kuka ji shi ya ta'azza bi azail jahiliya yana danganta kanshi ga dangantaka ta jahiliya ta maguzanci yana yin abubuwan shi based on maguzanci kabilanci yanki da bangaranci kafa kungiyoyi yin kururuwa akan kabilanci da yanki da kabila annabi yace fa idduhu bi hani abi ku ce ya ci abu kazan baban shi ku mun gani hani shine al'aura farji aidu ku ce ka ci bi hani abi abu kazan babanka wala taknu annabi yace kada ku yi saye kada a ce mishi kane a fada mishi zagin karara a ce ka ci abu kazan babanka hai inda kinayin nake yi ma ko tunda ba zagin bari ya za'i ba wai abun ya faru bane wato wannan yana cikin abin da kini zuwa ga zaka iya samu babban mutum gaji yayi zagi to ka bashi uzuri me yasa yayi ran shi ya baci ko an yi wani laifi agari wannan ba dabi'a manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam amma dan annabawa mutum munin wannan aikin da yake kuma da hadisi ne tabbatacce yana cikin arabul mufrad na Imam al-Bukhari da Sunan an-Nasa'i da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Fawaid na Tammam da wannan Muslim da al-Haytham ibn Kulayb haka Tabarani Imam al-Baghawi ma yafsar da shi addiya a cikin al-Mukhtara Al-Shaykh al-Albani a cikin as-Sahih lamba hadisi na 269 duk sun fitar da shi sun inganta shi a cikin hadisin sulhu hudaybiya idan muka koma maka duba cikin sahih al-bukhari a lokacin da aka turo wannan mutum mai suna Urwatu dan Mas'ud yanzu ya dinga faɗan magana iya san ran shi ai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ni kai da kake cewa in an zo ba a yake ka akwai wanda za su taya ka ni ban ga kowa anan ba sai wasu matsorata waɗanda zaran an fara faɗa guduwa za su ina Bakar yana daga cikin mutane da tawa masu hakuri amma a wajen ci mishi me yake mishi insist a bazaran lati ka ci tsailan lata misali bazar shine asalin abin da ake cewa a farjin yamajin an zo mata kaciya yace mishi ka ci tsuwan lata kenan misali za a ce ko latan ba ita ce Allah su ba sai na Bakar mishi wannan zagin kuma nan da ya ci mishi ka me yasa ka yi haka ba yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi takaririn za a yi zagi a irin haka in ta kama haka ta ba addini kenan ba wai an ce kuma ka maida zagi zama al'ada ka bari dan usa zamu sa da wannan gangancin na ta wannan yafi sarma ay lisal mu'min bil la'an yanda cewa wai yawan la'anta ne ba a so amma yana yi kadan wai ba matsala ka gona rashin sanin arabiya ne eh da ka sai ka fassara kuma wallahu bi dhallamin ka ce yanda cewa baya yawan zalunci kenan ba haka bane shi kai ta mu ba naga a cikin siyar to dan haka in kai zagi kwaya daya a rayuwarka ko a shekara ko a sati ba matsala sosai to mun gane yanzu kuma bi haƙƙin ne kai yanzu kullun an taba addini ba wai kai aka taba ba da yawan nan magana sai da baka yi ta mishi in siska je ka tsotsi ka tsotsi tsuliyar lata ya mishi wannan a gumbar larabe kuma an kure ne zagi kenan to haka shi ma annabi anan yake cewa zaka idan mutum yayi haka a mishi irin wannan zaki wala taklu karka mishi alkunya kada a yi mishi alkunya kada a yi saye cewa da yake a yi saye yana nuni zuwa ga sayen shine asali kenan kamar yadda can ya faru da mai da manzo Allah sai sallama ya mishi zamu zo mu ji a gaba an zo magana akan hukuncin zina sai annabi ya mishi karatu dalla dalla yace shin ka rungume ta ne ko ka mata kiss ne ko dai ka shafa hannunta ne yace a yace kai ka san me zina kuwa yace eh sai da annabi ya ce mishi an nikta ha cin kai mata kaza ne yace eh ataitu minha ma ya'tur rajul min imra'ati nayi mata abin da miji yake mata ne to nan kuma saboda yanzu hukunci ne tsakanin rayuwa da mutuwa za iya tsiratar da shi za iya kuma sanautar da rayuwarsa to haka agun alƙali babu wani sai dole a faɗi komai karara me ya faru dole lauyoyi su ta tambayoyi har su kora mutum ai ya faɗi duk abin da ke ran shi da wanda ma baya ran shi to mun gane ba Annabi da yace a faɗa mishi karara kar ai mishi alkunya a wasu suka ce abin da yake nufi anan gashi nan ya fasara yace ai kullahu ku ce mishi abdi ira abika ka ci dan tselan babanka haka za a ce mishi Allah shi kyauta wasu suka ce ma'anar shi anan za a nuna mishi munin aikin shi ne za a faɗa mishi duk abin da zai gwada mishi munin aiki bisa al'adar mutanen wannan wurin in ya zama an kace mishi kai ya isa kutuba sai ka faɗa abin da ya faɗa ka ba in ya zama an kai salati kace qalu inna lillahi da wasu suke faɗa da qalu din a ce qalu inna lillahi ko a ɗaura hannu akai a ce subhanallahi yanzu babban mutum kamar kake wannan abin da zai kunyata shi ne da suka ce in aka yi haka ya isa amma dai zahirin maganar za a iya kunduma mishi zaki ina fata mun gane wannan kar kuma a ce wai shikenan zaki ya zama sunna ba a in bukata ta kama ne ina ƙara da maimaitawa sai ya ce kullu ma kharaja duk abin da ya kuce an da'watul islami ya fita daga da'awar musulunci wal qur'ani ta da'awar qur'ani min nasabin aw baladin aw jinsin aw kuma ana kururuwa akan wata dangantaka ko wani gari ko wani jinsi duk wani kururuwa ko wata gayya ko wata kungiya ko wani mutum ko wani abin neman bambance mutane ta hanyar jinsi da gari ta hanyar kabila ko mazhaba ko dariqa ko kungiya aw mazhabin aw dariqa fa huwa min aza'il jahiliya haka musulunci yana kaba kungiyoyi kungiyoyin gari kungiyoyin kabilu kungiyoyin hausawan gari kaza duk wannan ya taba asalin musulunci duk da yake mutane suna tutiya da cewa sun samu kansu a wani wuri inda suka zama cikin kunci da sauransu amma dai asalin musulunci bai da wannan ba musulunci zuwa ke kuka danganta ga musulunci wajen dangantaka ga da ƴan uwantakanka da sauransu ya zama musulunci ne asali wancan kamar da Qur'ani ya faɗa lita'arafu don ku gane junanku amma kai zama shine asali ku rarraba mutane zuwa kabilu zuwa garuruwa zuwa jinsi zuwa mazhabi zuwa dariqa zuwa kungiyoyi wannan yace fa huwa min aza'il jahiliya yana daga cikin kururuwar jahiliya bal lam maqtasama rajulani min almuhajirina wata rana wasu mutane guda biyu suka yi rigima min almuhajirina wal ansar tsakanin ba muhajiri da ansari fa qala almuhajiri muhajirin yace ya lal muhajirin wa qala alansari ya lal ansar kowa ya kira dangin su fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce abida wal jahiliya wa ana baina abhurikum an fara kururuwar maguzanci ta ina raye kuna cikin bukhari da muslim shine muka isharar azu annabi yayin fushi wa ghadiba bidhalika ghadban shadida annabi sallallahu alaihi wasallam yayin fushi mai tsanani akan wannan a wata riwaya yake ce musu da uha ku daina fadan wannan kalma fa innaha mutmita tana da wari tana wari tana da cutarwa a wata riwaya ce fa innaha khabisa mumunan kalma ce kusan zaka kirayi wasu mutane kace ku zo gani kun ga yarba wannan wallahi su ta musiki kun ga nufa wannan kun ga fulanin nan kun ga kare karen nan kun ga kabila kaza duk wanda yake wannan wallahi ba guzanci yake da ba Allah ya gafarta malam mala albani na mu Allah ya gafarta mishi ya ta mana irin wannan fadan musamman ya bana da mu yace kar ku sake ku kawo mana magana kabilanci a cikin daren hadi yace duk inda kabilanci ya shiga sai fata-fata da mutane ya daga cikin abin da ya fata-fata da Najeriya da yanan waki inda muke rayuwa kenan kowa gani yake dan wata kabila ya tace shi kowa so yake da an sa dan kabilar sa a wani mukami ko da bai samu kwandala ba inda aka ce dan kabilar su ne dan garin su ne ko dan jahar su ne ko mai irin amsa sunan su ne ba komai ba komai dai nasu ne ko ba su samu komai ba suna jin wani security cewa ai namu ne kawai a wani shiri ake rame suna naka sai naka ko ba ka yi cewa shirin ba radio naka sai naka duk wannan azaul jahiliya ne kuma kaga yadda ya fata-fata da mu to kuma haka yanzu ko ta islamiyya aka kafa sai ka dace islamiyya yarbawa ce masallacin nufawa ne wannan masallacin fulani ne wannan ai dan yanki kaza ne ko ne fita takarar siyasa ko takarar kaza kai ko agun musabaka alqurani ana wannan agun musabaka alqurani ta gaya cewa wannan ai dan gari kaza ne ai bai kamata a bar dan gari kaza ya tafi alalin ga yan gari kaza su aka sanya alqurani in za a rada limanci sai an yi wannan in za a in ka je neman aure sai an tuhume ka da wannan me ya kabilar sa a ce ah gaskiya ba zan ba kabila kaza ba ai kabila kaza ne duk wannan jama'a maguzanci ne da gaskiya abinda Annabi ya ce musulmai ba za su fasa suna yi ba zunubi ne mai girma kuma fata-fata yake da al'umma kula da kyau ku gani kowa zai iya buga misalai da ya sani a inda yake rayuwa a cikin al'ummar da yake ba sai an buga mai misali ba da ka yi kokari da yadda za ka guje ma irin wannan wannan na ambata dazu a mutanen da suke wannan rigimar asali kamar da muka ambata a dawowa daga yaki ne abin ya faru a yakin Badr Musaliq sai aka samu wani mutum mai suna Hajjaj ibn Qais ana cewa kuma Hajjaj ibn Sa'id al-Ghifari wanda an ce mutum ne mai zolaya da wasa da dariya sai kuma wani ansari shi kuma Jabari Sirasfatin shi kuma baya tadarin wasa baya son wasa shi kuma sunan shi Sinan ibn Wabra al-Juhani sai kawai wanda gana mushi wasa hayana suka gafara shafi da Allah rafi da irin da Allah bana so din nan har sai yace jama'a kuna ganin wani yana mun wulakanci sun dawo garin mu suna mana wulakanci ya mai da abun nan da nan ya juya abun cewa ai wannan dan garin Makka ne shi kuma dan garin Madina ne shikenan kowa suka goyi bayan dangin su abu yene mai zama fitina sai da Annabi sai musu wannan fada ya fada sosai akai jama'a a cikin wata riwaya ta Imamu Abu Dawud da Nasa'i wanda kusan kowa ya santa ne sai nake so ne isharar zuwa gare ta ta hadisin Zubair dan Mut'im da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa minna man menene ba man da'a ila asabiyya laysa minna man qatala fi asabiyya laysa minna man mata fi asabiyya wannan hadisi ne mashahuri kware a bakin mutane duk da isnadin sa da ifi Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Nasa'i da isnadi wanda yake mai rauni kware amma akwai riwaya tabbatacciya a cikin sahihin Muslim da take a matsayin wannan shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala ta'ata rayati umiyyatin ko imiyyatin wanda ya sake ya shiga cikin fada wanda ake karkashin tutar imiyyatin wato yad'u ila asabiyatin imiyya shine a makance kawai bi a makance baka san me yake ba kai ma shine malam yastabin wajuhu kuma dai yan garin mu ne ko yan kabilan mu ko yan yankin mu ko wadanda nake so su ne a cikin fadan nan kawai ni ma na shiga kaga in aka zo ana bincike me yasa ka cikin aka ce a kawai na ga yan angon mu ne yan yadagori da yan kura ko yan tudun jukun da yan kofar doka da yan ina ne ma suke fara a garin nan yan tudun wada da yan gendin su ko angon malamai ko yan cikin gari yan cikin kutu da yayan baki kawai ka shiga fada ba ka yake duk wannan fadan duk wannan magudanci ne fa jama'a ba yi da kyau ka kuma mun saba da shi muna fada ba ma jin komai ba ma jin komai muna aibata junan mu da shi ba daidai bane da wani yayin irin haka babban sahabi Annabi ne ya ce mishi innaka mru'un fika jahiliya kai ba magudanci akwai magudanci tare da kai matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa ta zagi matarsa Safiya tace mata anti yahudiyatun ko yabnatal yahudi kai ai yahudawa Annabi ya ji ta kai ce ya Hafsa ittaqillah ki tsoron Allah me ya abu wasu irin magana ce wannan wasu irin mugun magana ce wannan ce kai dan da Yarabiya kai ko dan Bahaushiya kai dan Banifiya wannan jama'a maguzanci ne wallahi kowa yake nan irin wannan shi abin Annabi yake cewa wata kalma kankanuwa za ta kai ka wuce baka sani ba kana badanta ma ya abahu biha baka damu da ita wai ta kai ka wuta kowa ya shiga tayi shi ba dukkaninmu min adam wa adamu min turab inna akramakum inda allahi atqakum li ta'arafu tun mu san wadannan ba abubuwa ne wanda suke boyayyu gare mu ba amma dai kawai an riga an tsira mana wannan tunani ne a cikin kabilunmu da garuruwanmu da al'ummanmu da yankunanmu kowa mutanen da suke jagorancin al'ummanmu sun riga sun ta samu na wannan tunanin shi yake bin zaka sai kaga unconsciously ya zama one part of our culture abinda ake renan yara a ciki ana renan su da nuna fifikon kabilarsu da kuma kyamar wata kabila fifikon irin jinsin su da kyamar daya jinsin kaman koda ba a ci musu kai kun ga ku Yarbawa ne to ba ruwan ku da Fulani ku kun ga ku Ibrahim ne to ba ruwan ku da Nufawa ba wanda yake fara mutum haka amma aikace-aikacen mu suna gaya mu yayan mu haka dama kuma shi yaro ya fi daukar abin da ake yi fiye da abin da ake faɗi abin da zaka ce maro kaje kai sallah su zaka faɗa su dubu ba zai ba amma in ka tashi to dai kai zai kai kana falo misali kana kallon TV kace ku tashi ku je ana kiran sallah kai baka je ba za su je ba kai kace kaga makallan jukuru jukuru nago ba za su je ba amma da ka tashi har wanda sallah ba ta kai shi ba zai tashi to yaro ya fi daukan abin da yaga ana yi fiye da wanda yaji ana faɗi Allah shi kyauta to kamar yadda muke faɗa dai kullun jama'a oke bari in ƙara samu wannan hadisin na Muslim ne yake cewa man qatala ta'ata rayati umiyyatin yad'u ila asabiyyatin aw yaghdabu li asabiyyatin aw yansuru li asabiyyatin faqutila faqitlatuhu jahiliyya haka Annabi ya ce wanda bai shiga wani fada ko wata rigima ko wani fushi ko wani tawaye akan wani kabila har ya je aka kashe shi akan haka to an mai kisan maguzanci mai ma'anar kisan maguzanci ya mutu a banza ba za a bidiya ba ba za a yi komai ba ya mutu a banza kisan maguzanci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta yin waɗannan maganganu ne saboda ya tarar da larabawa sun kware sun yi zurfi a gun kabilanci ba sa wasa da kabilanci kun je kisa da muka yaran nan irin yadda kabilanci ya zuga su suka kashe junansu isa Annabi ya tafa dan wannan kuma isa Allah ya lissafa daga cikin falalar da ya mishi shine wa allafa baina qulubi Allah ya hada zukatan su Allah yake cewa la afaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi da zaka ce da duk abin da yake duniya ba zaka yi hada zukatan su ba amma Allah ya hada zukatan su to ni kokari jama'a kauda kai daga bambance bambancen da suke tsakanin mu na kabilanci ko yanki mu sani asali addini shi ya hada mu addini da ya hada mu kuma ya hada komai wancan kuma jinsi ne kawai da Allah yayi don wata hikima amma kai zama shine sababi ko dalili ko yadda za a yi ka kyamaci wani ko ka nuna mishi shi ne kai mutum ba kai ne ka kai mutum saboda kai an haife ka a kabila kaza ko a yanki kaza ko al'umma kaza bari mu saurara anan saboda kure lokaci sai Allah ya kamar darasi na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh